Manunia.
An daure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan 50 ta yi miliyan 100 yanzu aka bi ni da fan 50 a kurkuku in ce na ban nefu a yafe min daurin da aka yi min na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin
ɗaya daga cikin waɗanda suka rage a raye ƴaƴan jam'iyyar nefu kenan ke gaya wa duniya yadda suka yi siyasa ta aƙida babu jakwaba shi kuwa injiniya Abuba Galadiman jam'iyyar adawa ta NNPP gaya wa duniya ke cewa tsananin tsandaurin tsadar tsaro a Najeriya fa ta riga ta bayyana a kusan ko ina daba-daba
zuwan nan da zamu yi sai da muka shiga jirgin sama muka yi tawala gigi muka je muka sauka a Kano tsakar dare sa'annan da safe muka shigo mota muka taho nan Kaduna
to shin ko ina aka kwana game da irin tarin tilun kudin da ake tunkudawa game da tallafin man fetur a tarayyar Najeriya da Emmerson Kilin tarayyar Najeriya suka ce za su bincika dan sun ji kudin suna ƙara kiba
in kin lura ga yadda muka dauko aikin nan ba da wasa muka yi ba kullun cikin aiki muke
turkar tuge sunan Muhammad Sani Abacha a matsayin dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kanawa ya samu goya baya ga yawo duniya cewa ai haramun ne kada an ƴaƴan jam'iyya su zabi dan takara kuma wata hukuma ta zo ta taba
ita kanta hukumar zabe wannan section din bai bada dama ta dauki ma wanda bai ci zaben na primary election a sashi ba
wannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai na siyasa da gwamnati gaba gaba shiri na 79 cikin jerin shirin manuniyan da kan nuna muku nunannin labaru tun ma kafin su ruba me yiwa rubewar kuma amma ta hakar harkar harkallar siyasa ce wasu ƴaƴan jam'iyyar nefu ke ganin ta bayyana kusan ko ina a Najeriya daba daba shi yasa dattijo honorable Dr. Aliyu Malum Fashin da ya halarci taron ka shekaru 72 da kafa jam'iyyar nefu a jihar Kanawa yace ya zama wajibi a gaya wa duniya cewa siyasar aqida aka yi a lokacin nefu amma yanzu kwama cala kawai ake sharba
ni dan nefu ne tun 1956 da akwai kungiya a cikin nefu da ake kira rundunar samarin sawaba ni ne farkon sakataren ta na lardin Katsina
ya zaka kwatanta abin da yake faruwa a lokacin da ya sanya kuka kafa nefu da kuma yanzu abubuwan da suke faruwa
to maganan jiya da yau ba a hadawa da ba a magana kudi na magana anan daki kaji an daure ni shekara biyu aka bi ni da kudi fan 50 ta yi miliyan 100 yanzu aka bi ni da fan 50 a kurkuku in ce na ban nefu a yafe min daurin da aka yi min na ce a maida mu wanda ya aiko da kudin burina shine kai din nan ka zama mutum
la iya cewa ku burin ku ya cika
Allah muna roƙon ka biya mu abin da muka yi mun rasa ƴan uwa da abokanai da iyaye akan maganar nefu yau duk ba a wancan kuma duk masu mulkin yau ƴaƴanmu ne ƴaƴan talakawa ba da sarakuna kaɗe muka yaƙi ba mun yaƙi da turawan mulkin mallaka suka tara sarakunanmu a arewa suka ce mulkin su muke nema amma Allah ya sani ba mu sha'awar mulkin su abinda muke so a bari da kai baka a luncin lokaci ka tafi yawon jarida kana neman magana da sai a hada da kai da kayan aikinka a kai ka gonan mai gari kai noma kuma ko sisi ba za a baka ba
shi kuwa shugaban cibiyar da ta shirya wannan taron tunawa da jam'iyyar nefu da ta cika shekaru 72 Professor Ismail Zango zazzage bayanai yayi akan abin da yasa jam'iyyu da ƴan siyasan wannan zamani ba su halartar taron tunawa da nefu da a zamanin ta kawai ake fito da gaskiya kaba kaba
siyasa ba za ta arbashi ba sai idan an dora ta akan doro na aqida akan doro na manufa akan doro na gina al'umma baki daya to a bisa wannan doron ne ku ta dora duk abubuwan ta da kai
amma abin
shi muke so mu koyar ga jama'a
amma professor sai aga watakila waɗannan abubuwan da su wasafa domin su ba a ganin masu da kada madafin iko ne yanzu ko kuma ƴan siyasa ku ne ba ku ga yace
shi wani kagar wannan tar da muke na farko da tukun mun aika takardu na gayyata ga mutane daban-daban ga jami'in siyasa sannan mun yada sanarwa a gidajen radio so kaga idan mutum bai zo ba shine bai da ra'ayi
menene kuka fahimta yasa su kansa ta jami'in siyasa din ba ka safa suke zuwa ba kusan duk shekara
to ina ganin dalili shine gaskiya sun kauce ba, siyasar akida, siyasar ginna kasa. Shi ko wannan taro ne da za a zo a tsarki gaskiya, iya gaskiya.
Game da maganar matsananciyar matsalar taron da ake ganin ta matsawa ƴan Najeriya kuwa, injiniya Abubakar Galadiman jam'iyyar NNPP ne yace ya zama wajibi a gaya wa talakawan Najeriya cewa kada su gangancin ganin sun daba.
In mutun ya dauka cewa abin da yake aukuwa yanzu daidai ne, ba ma ma buƙatar ƙuriyarsa ya je jefa musu a ci gaba da abin da ake yi. Ai, kowa dai zai ji a jikinsa. Dama mai abin ma ya faɗa yake kowa zai ji a jikinsa, na tabbata ku ai jikin ya gaya mana. Kaduna fa nan zamu zo da kowane sati ko cikin sati biyu sai na zo Kaduna daga Abuja. Yau wata na takwas ban shigo Kaduna ba. Zuwan nan da zamu yi, in kaga rigingimu da muka yi da na kusa da mu, kar mu taho a mota sai da muka shiga jirgin sama muka yi tawala gigi muka je muka sauka a Kano tsakar dare, sa'an nan da safe muka shigo mota muka taho nan Kaduna. To wannan kadai bai ishe mu darasi ba.
Tun bayan sanar da saka sanarin kudin da suka kai triliyoyi a matsayin tallafin mai a tarayyar Najeriya, wasu ke cewa idan ba a dau mataki ba to kudin da ake tunkudawa a tallafin man faka iya turgude Najeriya daga kyakkyawar turba. Sai dai shugaban kwamitin da masokilan tarayyar Najeriya ta kafa don binciken kudin tallafin man, Honorable Ibrahim Aliyu Al-Mustafa, ya ce lalle kwamitin yana ta bincike don ganin yadda kudin da aka ce za a yi tallafin ke ta kara kiba.
In baki manta ba, kwanakin baya ta kan ta ministan kudi ta yi magana ana buƙatar kusan triliyon 6.7 da wani abu wanda ƙasa za ta sadaukar domin sauƙaƙa mai ga 'yan Najeriya. Kasafin kuɗaɗe da suka wuce na shekaru 2019-2021 akwai giɓi mai yawa wanda sai an aro kuɗi ake iya cike shi, to yanzu kuma sai ga ƙarin wannan nauyi. To ta haka aka zo da ƙuduri a gaban majalisa na neman a binciki shin mina ne ke gudana waɗannan kuɗin da ake magana ana son a sadaukar domin sauƙaƙa tsadar mai. Shin an bi dokokin da ya kamata ta a ta wata hanya an ka same su, yaya aka kai ga wannan yawan kuɗin?
Honorable, an jima ana wayannan bincike akan batun tallafin man fetur a cire ko kar a cire, wani abu ne za ku yi na daban?
In kin lura ga yadda muka dauko aikin nan ba da wasa muka yi ba, kullun cikin aiki muke. To abinda muke so shine cikin lokaci din da aka bamu mu iya kai ƙarshen abubuwan da muke na bincike, sannan daga ƙarshe zamu fito da bayani.
Da alamu dai sanar da sauke sunan Muhammad Abacha a matsayin dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kanawa ya jawo karafkiyar da suke ganin idan ba a yi takatsantsan ba za a yi kwaba. Ko da ke dai an ji kakakin kwamitin yakin neman zaben Muhammad Sani Abacha a jihar Kano, Honorable Mannir Mai Lafiya, na gaya wa duniya cewa ai babu wani wanda ke da alhakin cire sunan wanda 'ya'yan jam'iyya suka zaba.
Mu mun yi mamaki gaskiya, kamar yadda muka ji shi shugaban hukumar zabe yana cewa akwai judgment na kotu wanda ya bada damar cewar a cire mu daga takara, domin mu dai ba mu samu wata sanarwa ba daga wata kotu cewa ta bada hukunci akan mu. Illa iyakaci abinda muka sani shine akwai judgment da aka yi na ƙarshe, shine na National Delegate wanda Court of Appeal ta yi, shi kuma wannan bai shafe mu ba. Don haka a wannan gabar nake kira ga shi shugaban hukumar zabe yayi bincike, tunda ɗan siyasa a iya bashi abin a kudindine.
Amma kuma akwai abin da suke cewa party supremacy, cewa hukuncin da jam'iyya ta yanke ya hau kan kowa.
Wannan issues din namu bai shiga wannan kalman da ka faɗa ba, saboda akwai section na 84 na shi electoral act 2022 bai bada daman zaben primary election a hannun jam'iyya ba. Ita kanta hukumar zabe wannan section din bai bada dama ta dauki ma wanda bai ci zaben na primary election a sashi ba.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako. Sai dai kafin mu sallama, sai mun sanar da rankata ta fatanin mutanen da 'yan Najeriya suka zazzaba cewa kwanakin da aka cebe musu fa ƙara ƙarewa suke, kuma babu yadda za a yi ɗaya daga cikin su ya zoba. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 283 ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe, ko da ko suna cikin jin daɗin mulkin ne a kan gaba. Kuma madadin dukkanin wa'anda kan taimaka wajen tattaro muryar da kuke ji a cikin wannan shiri, musamman dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a cikin su ne mukan samu wanda mukan zazzaba. Ni Isa Loli Kara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.